Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa Bako Ziriya. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Duk da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na tura sojoji da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara, har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wani dan jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati Bala Muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta Zamfara. Haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan fili yayi da shi Bala Muhammad din, dan kwamitin tsaro na jihar Zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar Abdulaziz Yari, wato Sanu gwamna, zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara take dauka ko kuma ta dauka kan wannan batun. Suna Nasir Fil Hashim Gumel.
Gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar Zamfara, halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah, saboda al'umma suna cikin tashin hankali, suna cikin ainihin wato kusan ya mutsi, kowa ka ganshi a firgice yake, baya iya bacci da idan sa rufe, in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare, in kuma dare ya yi sai in ya ga gari ya waye. Kusan abin ya zama tashin hankali, abin da yake faruwa ma ba za ka iya kamanta shi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba, kamar irin su wato jihar Plateau, jihar Nasarawa da jihar ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe. Namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abin sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro, a harkar yada labarai, sai kaga kafin ai reporting abu kwaya ɗaya daga jihar Zamfara to sai kusan 20 ko 50 sun faru kafin ai reporting kwaya ɗaya. Amma da wani abu kwaya ɗaya faru a Maiduguri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun. Amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa miliyan 10 miliyan 5 miliyan 20 kafin a sako mutum daya. Kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa, abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa, amma ba abun da wani zai iya yi. Wannan abun akwai abun mamaki a cikin sa.
Ambala ba mu asalin labarin, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro kusan har ma da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara. Ya ake yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba?
Wallahi harkar tsaro take a jihar Zamfara abun tambaya ne, shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke, ina kuma ake kai su? Tunda mutanen nan da suke ƙauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo, kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane, sukan tafi za ka ga mashin 50 ko mashin 100 da goyon mutane uku uku, kuma kowannen su dauke da AK-47. Haka za su zo su kewaye ƙauye ko gari kamar tashin hankali, su bude masa wuta, duk wanda suka samu za su kashe, wanda suka samu waɗanda za su kama waɗansu su tafi da su su ce sai an ba su kuɗin fansa. Sannan waɗanda ake kama nan idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu ainihin ɗan ta'addan nan a cikin jeji, wallahi abun ba zai komakinka ba za ka so ya faɗa hannun irin waɗannan mutane ba. Saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take. Su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan, kuma inda ainihin dabobin mutanen nan suke, in dare ma za ka gan su ma akwai wuta da suke kunnawa, sun yi kam, suna da generator, suna da komai, kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari, duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan. To ya za a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun kasa, sai dai su zagaye, amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke. Kuma akwai mutanen mu 'yan sakai wanda suke a shirye su ba da rayuwarsu, idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke, ai a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke. Amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka bane, an mai da rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi.
Kana nufin mutum zai iya hango waɗannan 'yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyensu?
Wallahi ina gaya maka, in ka ci ga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa. Kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali. wannan ainihin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake ga sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin magaji wallahi nake ga maka abin da suke ga mai cewa waɗannan ƴan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu basarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su dauke su kai su jeji su yi masa duka su yi masa hukuncin da ya dace su tsora masa kuɗi wani zumun za a samu ƙauya tsora wa ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan 5 idan ba ku kawo miliyan 5 ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya ya bada miliyan 5 irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainihin wa ba ka jin irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba ɗaya shin me yake faruwa
Malam Bala kwanan nan ko da yake wani lokacin kakan zauna a Abuja wani lokacin kakan zauna a cikin gida kauran na moda faɗa mana idan ka je gida kai ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen
to kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abun da ya rage kadan dan sukan shigo har cikin kananan hukumomi ma ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita muna da ɗan motocin hawa haka zamu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusan ya zama tashin hankali a gurin mu to amma ina so ka sani cewa koda cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin Gusau wannan ɗan ta'adda suka shiga cikin ƙarfe 1 na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta cinye jiki gefe ɗaya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka dauki matarsa da zane kwade a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka dauki wani suka hada suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har kananan komi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallar nan rana biyu ajere suna shiga da rana suna daukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali akwai sakataren ainihin ita karamar hukumar ta shinkafa local government wanda ake ga honorable Isa Chado ya dawo daga aiki da rana ya taso daga aiki suka tare shi a shinkafa din suka dauke shi ina tsammani ni Hanabalo jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu
Mam Balam Umar kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa
ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan 1 amma idan aka kama mutum daya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din akwai mutanen da kwana-kwana na a wani ɗan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar yadda yake ji labari sai da aka bada miliyan 20 aka karɓo shi miliyan 10 miliyan 5 wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum ɗaya waɗansu ƙauya za su saida gonakinsu in suna da gidaje za su sayar wani zubin ma har sai an haɗa da 'yan uwa an yi karo-karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake buƙata a fanso mutum to wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake faruwa kullum ne wannan in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen masu fiya ne ni a area da na fito a northern zone a zone ɗin ƙauren namu da local government a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zulmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani
wato abinda nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace ƴan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza-kaza ɗazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matarsa
babu shakka kamar yadda na gaya maka wannan labari haka yake kuma
ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko sun sace ta za su mai da ita matarsu
wato ita wannan mata sun sace ta ne akan sai an ba su kuɗin fansa don mafi akasari mutane da suke sacewa sukan sace su ne ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa to amma abun bai tsaya nan ba don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su akwai guraren ma da zai abin da zai ta maka da hankali akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran matan kawai za su iba su tafi da su akwai guraren ma da kamar labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana daurin aure su ce a daura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita. Wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taba jin labarin irin wannan abubuwa da suke faruwa a jihar Zamfara. Saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar Zamfara a kalli hainin da ainihin al'umma suke ciki. Wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani.
To Allah ya kyauta. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo mu ƙarshen tattaunawar ta Bala Muhammad. Daga bisani kuma za mu ji daga bakin mukarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma dan kwamitin tsaron jihar Sanu gwamna kan matakan da gwamnatin take dauka. Yanzu amaridin Nasiru Adamu Elhikaya, ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa muka kasance lafiya.